Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 15, 17, 25 da 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mai sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Alhamis 31 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji ci gaban hirar Aliyu Mustafa Sakkwato da sabon jakadan Najeriya a Amurka Muhammad Hassan. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sana da ƙasa ba kasawa ba. Ralwanullah Mukhtar Abbas na tafi da sharhin jaridun ƙasar Ghana. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu haure, assalamu alaikum. Watanni bakwai da gwamnatin shugaba Trump ta fara aiki, manufofin gwamnatin nasa game da harkokin ƙasashen waje sun fara bayyana. Domin kuwa lokacin da yake yakin neman zaɓe, shugaba Trump ya yanke shawarar cewa zai kawo sauye-sauye a manufofin gwamnatinsa game da harkokin ƙasashen waje. Abinda wasu masana ke ganin cewa ko zai kawo canji ba zai iya sauya manufofin da ke nasaba da muhimman batutuwa ba da suka hada da abinda ya shafi Afghanistan, Syria da Koriya ta Arewa. Suka ce Trump zai ci gaba ne da irin al'adar da aka saba game da waɗannan ƙasashen, kwatankwacin manufofin wanda ya gada tsohon shugaba Barack Obama. A cikin satin ta gabata ne dai shugaban na Amurka ya ce ya canza ra'ayinsa game da janyewar rundunar sojan Amurka da ƙasar ta Afghanistan. Yana jaddada cewa sojojin Amurka za su taimaki gwamnatin Afghanistan, amma kuma ya dage akan cewa shirin ya sha bamban da waɗanda aka yi a baya a shekaru 16 da kwashi ana faɗa a wannan ƙasar.
A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump da sakataren tsaronsa suka ba da ra'ayoyi mabambantan juna akan yadda Amurka za ta tunkari shirye-shiryen makami mai linzami da kuma na nukiliya na Koriya ta Arewa. Sai dai sakataren tsaro Jim Mattis ya bayyana cewa Amurka ba ta fidda tsammanin cewa za ta bi hanyar diplomasiya domin sasanta da Koriya ta Arewar ba, sai dai wannan kalamin ya zo ne kwana guda bayan da shugaba Donald Trump ya ce tsayawa surutu ba shi ne abin yi ba a yanzu. A cikin bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce Amurka ta jima tana tattaunawa da ƙasar ta Koriya ta Arewa tare da biyanta har na tsawon shekaru 25. Da haka yanzu magana ba ita ce abin yi ba. Trump dai ya yi wannan bayanin ne kwana ɗaya bayan da ya ce ana nazarin dukkan zaɓi wajen shawo kan wannan matsala ta ƙasar ta Koriya ta Arewa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu dai ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan biye da ambaliyar ruwa ta yi sauƙi domin ko ta bar gaɓan teku, amma sai dai kuma an ce har yanzu tana da hatsari. Hukumar kula da ambaliya da matsananciyar guguwa ta yi gargaɗin cewa wannan mugunyar ambaliyar za ta ci gaba da kasancewa babban barazana a kudu maso gabashin jihar Texas da kuma wani ɓangare na jihar Louisiana, kuma wannan zai ci gaba ne har ƙarshen wannan satin. Haka kuma guguwar ta Harvey za ta ci gaba da samar da tsotsewan ruwa, yayin da a gefe ɗaya kuma za a iya samun yiwuwar ambaliya gani yadda lamarin ya matsa zuwa arewa maso gabashin da kuma tsakiyar Atlantika har zuwa ƙarshen wannan satin. Wannan ambaliyar dai mai mummunar tarihi shine ambaliya mafi muni da ya mummunar ɓanna da razana mutane, domin ko yana ƙaruwa ne cikin kowace sa'a a Texas ɗin da Louisiana. An yi ta samun ƙare-ƙaren mace-mace wanda har ya kai mutane 30, kuma duk sakamakon wannan ambaliyar ce.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ciciki kafofin yaɗa labarai akan rahotannin da suke yaɗawa wai ana bincikensa kan cin hanci da rashawa, da yake wa gangamin magoya bayansa jawabi jiya Laraba. Prime Minister ya ce irin rubuta wannan labarin ƙarya ya kai ga irin wannan matakin na neman shafa masa kashin kaji, sai dai mahukuntan ƙasar sun gurfanar da shi ne domin ansa tambayoyi biyu daban-daban akan abin da ke da nasaba da cin hanci da rashawar. Na farko shine cewa Netanyahu ya karbi kyauta mai tsoka daga magoya bayansa da suka hada da hamshakin mai kudin nan na kasar Australia James Packer da kuma shahararren dan harkar wasannin kwaikwayon nan Arnon Marchand. Sai kuma na cewa Netanyahu ya yi yunkurin kulla wata yarjejeniya da mawallafin nan na Arnon Moses wato na jaridar Yudot Ahrod, kuma zai yi hakan ne da niyyar kashe gwiwar masu gogayya da wannan jaridar, inda daga bisani jaridar za ta yada Netanyahu a bisa tsarin da yake so. Yanzu haka dai shugaban na Isra'ila ya musanta dukkan waɗannan zarge-zargen, amma kuma yana cikin matsi a halin yanzu domin ko tsohon babban jami'in gwamnati ya amince kasance shaidar gwamnati a wannan tuhumar.
Amurka na nan na binciken yiwuwar mutuwar wasu fararen hula sakamakon harin sojan sama da aka kai a kasar Afghanistan. Rundunar sojan Amurka ita ce ta bada wannan sanarwa a jiyar Laraba. Sojojin Amurka a Afghanistan na sanar da aukuwar wannan lamarin da ya faru a gunduman Pul-E, wanda aka yi hasashen cewa an jima fararen hula rauni. Yanzu haka an kaddamar da bincike akan wannan al'amari. Hadarin da aka samu na baya-bayan nan ko shine wanda aka bayyana jiya Laraba, sa'in da sojojin sama Amurka so kai hari ga wani maboyan 'yan Taliban da ke gabashin rundunar Logar. Mutanen da ke gunduman Pul-E din sun fadawa manema labarai cewa harin ya yi dalilin mutuwar fararen hula 20 ciki ko har da yara da mata. Sai dai kawo yanzu jami'an kasar ta Afghanistan ba su ce komai ba a hukumance game da wannan harin, amma dai sun bayyana cewa har an kai mutane 10 asibiti a Kabul na babban birnin kasar ta Afghanistan.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, ɗazu mun kawo muku ci gaban hirar da Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da sabon jakadan Najeriya Muhammad Abbas kan abubuwa da dama da suka shafi Najeriya. Yanzu Aliyu zai dora ne da tambayar da ya yi ma jakada Hassan cewa.
Kamar wani abu da nake so na tabbata 'yan Najeriya za su tambaye ka shi ne, yaushe 'yan Najeriya za su damu damar su yi zaɓe a waje kamar yadda 'yan uwansu suke na wasu ƙasashen Afirka? Ka ji daɗin wannan tambayar ko?
Ƙwarai. Wannan akwai
hukumar zaɓe.
Ana kiran ta INEC. To, su na tabbata ko ina muka je kukan da ake yi kenan. Ga ƙasashe wadda ba su kai Najeriya ba, amma 'yan ƙasarsu a waje suna yin zaɓe, mu ba su yi. So, wannan na tabbata mun tura musu, mun nuna damuwan 'yan Najeriya da muke tare da su a ƙasashen waje.
Yanzu yawan 'yan Najeriya a Amerika zai kai nawa?
Wallahi ba wanda zai iya gaya maka, sai dai a ce ko misali, a ce ko mi estimate mai ake cewa.
A gwada
dai. So,
za su kai miliyan?
Za su fi. Don muna da 'yan Najeriya da yawa.
Ware.
Da yawa fa.
Akwai sannan batun kasuwancin nan da kake jagoranci a can. A nan kukan da ake shi ne cewa 'yan Najeriya suna sayan kayan Amerika da yawa, amma da ke ka ga kayan Najeriya nan ana tallata su.
Yes.
To, me za ku yi kai?
To, ai sai ka gyara kayanka mutane za su saya.
Wani irin gyara kenan?
Okay. Alal misali, yanzu muna da meye muke producing, meye muke
kayan gona, alal
misali. In ka haɗa kayan gona, in ka ɗauka kayan gona, baka je wani factory ba, baka je industry ba, ba a sarrafa zuwa wani abu ba, sannan ka zo nan ba za su karɓa ba.
Amma kamar kayan gona, ai za ka ciro kai ka wanke ka kawo abinci
ba su so, raw haka.
Ba sa karɓan ɗanye?
Ba su karɓa, don akwai standards ɗin da suke nema. To, mu kuma ba mu kai according to that. Akwai kaga kamar wasu ƙasashe suna da dokokinsu. To, dokokin kamar lokacin na Ingila, akwai lokacin wani ya zo da wake. Ya kawo wake Ingila, aka ce ya koma containers wajen.
Saboda me?
Don akwai wani aflatoxins, akwai me. To, amma inda ana da ma'aikata wadda za a sarrafa wayannan abubuwan, aka iya kawo su ba.
Su ba za a siya su gyara kayansu a nan ba?
A'a. Su suna sayan abu ne ai. Kuma yanzu ba kai ku kaɗai ba ne, ba Najeriya ne kaɗai suke producing da kayan gona ba.
To
Ghana suna yi, wasu kasashe suna yi, su kuma suna amfani da factories da suke da shi.
Okay.
Su yi producing sannan su sayar.
To madalla, to abun na kusan kashi da yake sun tambaka shine Najeriya ta dade tana neman kujera a Majalisar Dinkin Duniya, a Security Council, a Committee on Tsaro na Majalisar Dinkin Duniya. Suna ta gwagwarmaya da manyan kasashen Afirka, irin su Afirka ta Kudu, Masar da sauransu. A ina muke a wannan kokari?
Ai yanzu muna kai. Muna kai.
Akwai alaman za a samu ko wani irin kokarin kuke na gani an samu?
Ana kokarin nema.
Ta yaya ake kokarin nema a samu?
Ana magana da mutane su san cewa ga niyan Najeriya, kuma dalilan da suka sa Najeriya su suka fi sauran
cancanta.
So ana kai. Amma abinda na fahimta dan ni ma na zauna a Majalisar Dinkin Duniya. Yau da bari na wurin shekara 15.
Me yasa har yanzu ba a cin biyan bukata ba to?
Ba mu bane, ƴan P5 wato masu holding veto.
Okay, irin manyan kasashe su America, masu kujerar dindindin.
Yes.
America, Russia, Ingila da sauransu.
Da su China.
China, eh.
Sai sun yadda. In sun yadda, za a yi. In ba su yadda ba, sai ku shekara da shekara.
To a gaishe ku da wannan muhimmiyar hira, kafin mu ci gaba sai a dan girgije da wannan.
Allahu Allah ga tabaraya, Allahu Jalla ga tabaraya, Najeriya ke ce ga tabaraya, Najeriya ke make cin amana. Da shehu sai mutum ya bar wasiya, har sai Abubakar sai da ya bar wasiya. Da awolo ma ya bar wasiya, da tsuhu ma ya bar wasiya, General Abbas ya bar wasiya, General Murtala ma ya bar wasiya. Ai sun ce su biliyan ku rike amana, kuma sun ce wa kowa ya rike amana. Da maririn duniya Najeriya ke ce ga tambaraya, Najeriya ke make cin amana. Da shehu sai mutum ya bar wasiya, sai Abubakar sai da ya bar wasiya, Sardauna ya mutu ya bar wasiya, General Murtala ma ya bar wasiya, General Abbas ya bar wasiya, General Abbas ya bar wasiya. Ai ya ce su biliyan ku rike amana, ya ce wa kowa ya rike amana. Maririn duniya, ƴan mataran duniya.
To wannan haka yake. Yanzu kuma ga Usman Kabara ya shigo da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako zamu yi magana ne akan wani ciwo wanda ake kiran shi autism a turanci. Mu kuma da Hausa muna kallon shi a matsayin wata larura ta rashin bunƙasar kwakwalwa yadda ya kamata, wanda hakan ke haifar mata da larura. Wasu kuma suna kallon masu irin wannan ciwo a matsayin yaran da ba su ma da wayo, ba su san me ake yi ba, ko kuma me suke ciki. Wanda wasu kuma sukan kalle su a matsayin yaran da suke cewa gaulaye ko kuma dolaye. Wannan ce ta sa wakilinmu na jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tattauna da wata ƙwararriyar likita a sashin kula da lafiyar kwakwalwa ta Aminu Kano Teaching Hospital, wato Dr. Asma'u Abba Garko, domin amfanin al'umma game da wannan ciwo na gaulanci, kamar yadda Hausawa suke cewa, ko kuma autism a turance. Amma ni na kira shi da larurar rashin bunƙasar kwakwalwa.
Wai menene wannan kalmar ta autism, ko kuma yanayin gaulanci da ake samun yara ana haifa su da shi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ita kalma ta autism kalma ce ta turanci, amma a Hausance za mu iya alakanta su da kamar gaulaye ko mace masu yin abubuwa na dolanci. Amma dai sahihin ma'anar kalmar shine galahanga, amma dai mutane da yawa ba su san wannan ma'anar ba.
Waye ake haifar yara da irin wannan yanayin? Yana samu asali ne daga uwa ko iyaye, misali ko wani ciwo da iyaye suke, ko wata lalura da iyaye suke da shi, shine suke haifa, ko kuma a wani yanayi da uwar ta samu kanta yayin da ke take dauke da cikin, ko kuma a menene ke faruwa a bincike?
A hakikanin gaskiya dai har yanzu babu wani tartibin kamar abin da za a cewa abin da yake kawo wannan ciwo. To amma akwai hasashe da aka yi na cewa wani lokacin dan yana cikin mahaifiyarsa yake samun matsala, ana kuma ganin gado ne, wani lokacin gado ne, iyaye ko kakanni abin da zai dan uwan kamar in yana da shi, kai ma akwai yiwuwar zaka iya samun wannan matsalar. Wani lokacin ma watakil kakanka ne yake da wannan matsalar, za ta iya sakkowa ta zo kanka, shine genetic. Ana tunanin akwai wannan abin ya taru sosai, kamar a dangi zai iya biyo dangin dagiro ma. Amma dai a hakikanin gaskiya babu wani abu da zaka ce wai lallai shi yake kawo wannan matsalar.
Ko a likitance kukan ce in mace ta samu kanta a wani yayin da take da juna biyu, wannan abin yana bayuwa ga ta haifi ɗa mai nakasa a yanayin wata halitta ta sa?
Wannan wani lokacin abin da ke faruwa idan tana da cikin ciwon ya zo, wani lokacin infections ne, ma ciwo kamar ƙwayoyin cuta ne za su zo su samu ɗan, su same ta, sai su biyo ɗan kuma su same shi, sai su hargitsa ƙwaƙwalwar shi, kamar mai kwan ƙwaƙwalwar ta girma yadda ya kamata, to sai a ɗan samu problem tun daga ciki. Yawancin wa'innan masu autism ɗin wani lokacin tun daga ciki ne ma ƙwaƙwalwar take zuwa, ba ma ta girma daidai, ba ta developing abin da ban san,
ba ta bunƙasa
ta tafi a yanda ya kamata ƙwaƙwalwar ta tafi. Saboda kaga ko in aka zo duniya dole ƙwaƙwalwar ba ta saitu ba, ba za ta yi abin da mai shekarun wannan din zai yi ba.
To yanzu idan mutum ya haifi yaro da wannan, ya zai iya ganewa cewa akwai alamu wannan lalura ta yanayin dolanci a tare da ɗansa, misali ya zai iya gane?
Dama ita wannan autism ma dole ma abinda ma yasa ya zama autism shine abin dole ya fara daga farkon rayuwa. Yaro a misali wata uku zaka yi mishi murmushi, ka dan taba mishi kuma to ya dan yi maka murmushi, ko zaka kalle shi, in ka kalle shi ya fashe da kuka, ya san baka ji dadin abin da yayi ba. To amma su wannan autism tun daga farkon rayuwa ma ba su da wannan alamu na fuskar su da zaka fahimci a inda suke. Sannan kuma yawanci ba za su hada ido da kai ba. Zaka hada ido da su dauke kansu, ba za ma su yadda ku hada ido ba. Shine farko-farkon alamun farko da uwa za ta gane da yake hada ido da ke, wannan murmushi da yaro yake yi ko kiuya da yaro yake yi, su ba ruwan su, duk wanda ya kawo hannu kawai za su iya kai hannun su su wannan, ba wannan stranger, abinda muke cewa stranger anxiety, kiuya su duk ba za su yi ba. Sannan wani emotional, wani abu da za a nuna ko ai mishi na farin ciki ya nuna alamun ya ji dadi, ba zai yi ba. Sannan zaka ga yaro ya kai shekara uku bai fara magana ba. Daman shine ma manya-manyan alamomin su, ba sa fara magana, ba ma sa iya magana, da yawan su ma ba sa iya magana. Za dai su dan ka dan fada abu, a misali ka ce zo, zai ce ko kuma tafi, zai iya kwaikwayar ka amma a sound, ba wai a magana ba.
Saboda bai gane mai maka ce ba.
Bai ma gane mai kake nufi ba, ko kuma in ya gane din ma shi ba zai iya furta maganar yadda kai zaka furta ta ba. Ko yadda zaka sa rai a shekarun shi ya kamata ya furta magana irin wannan, shi ba zai iya ba. Sannan suna da shine wannan abin da ake cewa disorder of communication. Sannan na biyu abin da suke da shi shine akwai disorder of interaction, mu'amala. Mama ta dawo daga unguwa, oyoyo mama san da zuwa, shi baya wannan, bai ma damu ba. Ko kuma ka yi mishi faɗa kaga ɓacin rai a fuskar shi, ko ka mishi kyauta kaga wani
annashuwa da
ko yara suna wasa ka ya shiga cikin su ayi wasa da shi, duk bai san wannan ba, kamar a duniyar shi yake shi kadai. Sannan abu na uku da suke da shi shine suna da behavior, suna da ya zaka ce
dabi'a,
dabi'a su ita ce su ta yin ta repetitive
ta maimaita abu daya
sita a misali da yawan yaran da muke gani a asibiti za a ce maka kamar in yaro ne a kauye shi bashi da abun wasa sai gare-gare idan abin ne yake bashi da abun wasa sai kunna fanka shi suna son suna da kaunar su ga rolin abu suka abi yana jijjuyawa suna da wannan kaunar in ka kashe ma zai fashe da kuka yaje ya ƙara kunnawa ko kuma idan suna da abu a misali idan akwai yarinyar da muke da ita idan aka kawo ta asibiti kullun da kofinta da cokalinta a hannu kuma baka saka raba ta da wannan cokalin ba
tana jijjuya yana karau-karau haka
yawwa suna da son sound akwai lokutan da sound din kawai suke so mun lokacin kuma yana zaune yana jijjiga kanshi ko yana girgiza suna dai da wani irin peculiar daban
wani abu na musamman da za a
yi wani abu na musamman da yake nasu
daga wannan watanni ne uwa take iya sadar da sako da dan jaririnta
daga wata uku zuwa wata shida ya kamata a ce ya fara wannan social smile din zai dan fahimci abubuwan da suke faruwa zuwa shekara daya ya fara magana kuma bai yi magana ba za ka mishi abu yayi tantrum haka ya nuna shi fa bai yadda da wannan abun ba irin waɗannan abubuwan sai kuma a hankali kwakwalwar da ƙara developing zai ƙara fahimta cewa okay ashe ga language sai kuma ya fara developing language bayan communication bayan sadarwa ability ɗinka ka sadar da magana ko ka fahimta akwai kuma abu da ake cewa language shi kuma language acquisition shi ne za ka haɗa vocabulary ai in na haɗa wannan kalma ce za ta ba da ma'anar kaza to shi duk ba shi da shi to yaro ka ya kai shekara uku bai fara magana ba ai ka san akwai matsala so haka idan ya kai shekara uku akwai waɗannan matsalolin guda ukun nan da na lissafo su ne waɗanda za ka ce eh tabbas wannan autism ne
to haka ne mai uwa za ta yi ko mai iyaye za su yi a wannan gaba
da farko kaga ka fahimci cewa akwai matsala kai kanka ka san ai sauran ƴaƴanka ko sauran ƴaƴan ƴan uwanka ko ƴaƴan makotanka ba haka suke ba saboda haka kana fahimtar haka to zaka fara tunanin me yake faruwa amma da jin wannan discussion da muka yi yanzu zaka fahimci cewa eh wannan matsala ce ta likely wannan abun ne yake
faruwa
ta iya yiwuwa yawa saboda haka zaka iya kawo shi kamar teaching hospital ko inda dai suke da psychiatrist abinda za a ce wa likitan kwakwalwa zai yi miki tambayoyi za a yi wa maybe akwai dan dangi da suke kusa ko in yaro ya fara makaranta malamar shi makan za ta iya kawo na ta input ina cewa eh takula yana kaza takula baya kaza takula yana kaza da ke uwa da so kamar information ne zamu hado daga wannan da wannan a tattara bayanai ku fahimci cewa eh yaran na autism gare shi
to wai kenan ba kwa gano wannan abin ta hanyar yin test na hanyar kimiyya ko sai dai kawai waɗannan tattara bayanai
to Dr. Asma'u Abbagarko ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano dake jihar Kano Dabo a Najeriya sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu dasa daga inda wannan hira ta ku da Ibrahim Kwari ta tsaya a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ita kanta likita Asma'u Abbagarko sai kuma wacce ta hada mana sautin shirin wato Julie Lethes Gresham Usman Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama
To a gaishe ka yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda Rulwanullah zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar.
Yau jaridar Daily Graphic a shafin ta na farko an shirya wa alawar san horar da malaman karantawa. Gwamnati ta tanada Ghana cedi miliyan 144 don biyan alawasin na horar da malaman karantawa duk shekaran karatu kamar yadda ta yi alkawari yayin gangamin siyasarta. Mukaddashin ministan aikin gona ya yi murabus wani kanin kenan na Daily Graphic. Mukaddashin ministan na aikin gona Honorable William Kwaitu cikin lokacin nan ya sha caccaka a dalilin huruci da yayi na nuna kabilanci ga ƴan arewacin ƙasar nan. Har yau jaridar Daily Graphic shafin baya an samu ci gaba a fiskan rabon ruwa a wasu yankunan jihar Yamaci sai Daily Guide wacce ke da Kano sabbin ƙararraki akan shugaban hukumar zabi ƙarar da ake kaiwa shugaban ƙasa ne
na sallaman shugaban hukumar zaben Maran Charlotte Osei. Yan fashin da suka kai wa Ifuadan ko hari sun ka kwace mata jakkar ta dauke da kudi dala 30,000 da Ghana Cedi 300,000 yayin da take kan hanya zuwa tashar jiragen sama dan za ta yi tafiya. An yanke musu hukuncin dauri shekaru 60 shekaru 20-20 kenan su uku. Bari mu duba Daily Heritage. Masu juna biyu na ta mutuwa a ƙauyen Abima da ke nan Accra. Shi yasa a taimaka musu da ɗakin shan magani. Ƙungiyar Tabinku sun aika da kayan magunguna ƙasar Saliyo. Ƙasar Saliyo dai a kwanan baya ta yi fama da kwararan lakar da ya abuka musu. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times yau ce mai sabbinsu shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki, inda ya ce a ƙarfafa majalisar dokokin don ta yi yaƙi da cin hanci. Wasu sarakuna uku na kira ga gwamnati ta rabu da kamfanin Exton Quebec su yi aikinsu na haƙo ƙarfin kuza. Sharhin jaridun kenan. Redwan Lamuktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Redwanullah, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fatasun daga tsohuwar kasuwa garin Fatasun. Da farko ina miƙa saƙona na godiyar ganin wannan rana ta jajibere da kuma shirin sallah ga muryar Amurka da ma'aikatansu baki daya da yayinmu gaba daya. Allah ya sa ku Allah lafiya. Sannan zan yi amfani da wannan dama mai godiya Allah da ya nuna mana wannan rana ta arfa.
Assalamu alaikum. Sunana Babka Haruna Damba Bajoga, ɗalibi a makarantar AGZ College of Education Bajoga. To alhamdulillahi ala kulli hal, a yau ina so in yi kira ga ƴan uwana talakawan Najeriya cewa duk wani wanda ba shi da ikon yin layya kada ya ce sai ya takuri kanshi a lafiya, sai ce dole sai ya haɗa akwai da babu, ya ce zai tattara komai da komai nasa, ya ce zai saya domin ya yi layya. Saboda Allah ya gaya mana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, don haka kowa ya tsaya a matsayar da Allah ya bashi, watan wataran Allah zai hore mana.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karwar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Da farko muna yi wa alhazai a ko'ina a faɗin duniya da suka halarta hawan arfa a yau, fatan Allah ya sa a yi wannan hawan arfa lafiya da kuma Allah ya karɓi ibadunsu, Allah kuma ya sa wata rana mu ma mu je.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya ta Shehu Mai da Kasari Zuma. Zan isar da fatata ta alkhairi ga musulmin duk duniya, wanda yawan musulmi miliyan biyu yau ka hawan arfa a babban ƙasa mai tsarki wato Makka. Musulmin duniya da na Najeriya ku yi amfani da gadama da masallacin Makka da na Madina da Quba da Arfa da Masjidul Ijabati da Baqiya da Raula wurin waka sama addu'a. Allah shi gyara mana tattalin arzikinmu, shi zaunar da mu lahiya, shi raba mu da Boko Haram.
Amin. Yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Amurka na nan muna binciken yiwuwar mutuwar wasu fararen hula sakamakon wani harin sojan saman da aka kai a kasar Afghanistan. Rundunar sojan Amurka ce ta ba da wannan sanarwa a jiya Laraba. Sojojin Amurka a Afghanistan na sani da aukuwar wannan lamari da ya faru a gunduman Pul E, wanda aka yi hasashen cewa an ji ma fararen hula rauni. Yanzu haka an kaddamar da bincike akan wannan al'amari. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya cicciki kafofin yaɗa labarai akan rahotannin da suke yayatawa na binciken da ake zarginsa da laifin cin hanci da rashawa. Da yake wa gangamin magoya bayansa jawabi a jiya Laraba, Prime Minister ya ce irin rubuta wannan labaran ƙaryan ya kai ga irin wannan matakin.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman Maladin Ibrahim Ayawa da ya tayane da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin wato Malama Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai kuma anjima.